This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Najar kuma za a iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan kodi yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 17 ga watan Satumbar shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu wato Mustapha Sokoto a cikin shirin mu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, rundunar sojan Burkina Faso ta ce a daina wata shakka ta kwace daga mulki wannan kasa. Majalisar dokokin kasashen Turai kuma ta amince da wani shiri da aka tsara na raba yan gudun hijira fiye da 120 a tsakanin su kasashen Turai din. Shugaban kasar Chile tana shirin ta je ta ga yankunan da girgizar kasa ta yabanna, sannan Donald Trump ya sha suka jiya.
To wani sabon bincike ya gano cewa mutanen da ke zaune kusa da dam-dam ko kuma matatsun ruwa na da yiwuwar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro sau hudu sama da waɗanda ba sa zama a kusa da matatsun ruwan.
So we found that dams do have an impact on malaria.
Yace mun gano cewa zama kusa da dam na da alaka da kamuwa da cutar malaria saboda wurin yana zama matattarar da sauro kan yankashi kwansa.
A Najeriya kwanaki biyu bayan cikar wa'adin da gwamnatin tarayya ta shata wa ma'aikatanta su rinka zuba kudaden su asusu na bai daya ko yaya bankuna masu zaman kansu za su kaya.
Da dan farkon lokaci kafin ai nisa zai zama cikas. To amma kuma in tafiya ta yi tafiya wannan zai sa su dage su zage damtse su dinga ayyuka kamar yadda bankin kasuwanci ya kamata yi.
To muna nan kuma tafi da shirin sai bango ya tsage wanda Jibrin Ali za ta gabatar, amma da farko a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke nan Washington DC. Rundunar sojojin kasar Burkina Faso ta ce ta kwace ragaman mulkin wannan kasa har mata na da wani babban hausan soja ya jagoranci sabon majalisar mulkin da suka kafa domin su tafiyar da kasar tasu. Mutumin da aka nada domin ya jagoranci hukumar da su masu juyin mulkin ke kira majalisar jaddada aqidar demokradiya, wato Brigadier General Gilbert Diendere, tsohon hannun daman tsohon shugaban Burkina Faso din ne Blaise Compaore, wanda shi ma boren jama'a na bare ne ya janyo sanadin hambare shi daga karagar mulkin nan da ya share shekaru 27 a kanta. A yau ne wani jami'in soja ya fito cikin talabijin yana ba da sanarwa cewa an tumbuki gwamnatin ta Burkina, kuma an cire shi shugaban gwamnatin wucin gadi ta kasar Michel Kafando rigarsa ta mulki. Sannan har yanzu shi Kafandan da Prime Minister kasar suna tsare a hannun sojojin da suka cafke su lokacin da ake wani taron majalisar ministoci jiya Laraba a can birnin na Wagadugu. Tunda dai majalisar ɗinkin duniya ta la'anci wannan juyin mulki din, inda kuma ta nemi a sako mutanen da aka tsare. Kuma shi babban sakatare na majalisar ta ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya ce wannan al'amarin, wanda ya bayyana da cewa ta haka kundin tsarin mulkin ƙasar ne, ya fusata shi aina.
Majalisar dokokin ƙasashen Turai ta amince da wani shirin da aka tsara na raba 'yan gudun hijira 120,000 a tsakanin ƙasashen, ta yadda za a sauwaka ƙasashen da su ne na farko da 'yan gudun hijiran ke fara dira a kansu da zaran sun isa cikin nahiyar domin neman mafaka. A yau ne wakilan majalisar Turan su 372 suka amince da shirin, 124 suka ki amincewa, yayin da wasu 54 kuma suka kaucewa jefa ƙuri'a. Yanzu abin da ya rage kawai shine a jira amincewar ministocin cikin gida na ƙasashen, waɗanda ake jira a gani ko za su iya sauya ra'ayin ƙasashen gabacin Turai da ke adawa da wannan tsari. Ƙasar Croatia ta ce 'yan gudun hijira 2,600 suka shigar mata ƙasa tun daga lokacin da makwabciyarta Hungary ta rufe kan iyakokinta da Serbia a cikin makon jiya.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Shugabar ƙasar Chile Michelle Bachelet ta ce za ta je yankunan nan da ke can bakin gabar teku na ƙasarta, inda wata gagarumin girgizar ƙasar da ta auku jiya Laraba da ke da ƙarfin maki 8.3 ta aukawa har ta kashe mutane aƙalla guda 5, ta kuma tsokanar gargaɗi game da aman teku, wato tsunami. Wannan girgizar ƙasar ta jiya ta faru ne a wani yanki mai nisan kilomita 500 can arewa da babban birnin ƙasar, wato Santiago. To amma saboda ƙarfin jijjigarta an ji ta har wurare masu nisa kamar Buenos Aires, birnin da ke ɗaya can ɓangare na nahiyar. Chinesa har Japan da tsibirin Hawaii na Amurka duk sun dauki matakai domin su kare kawunan su daga yiwuwar tusguwar ita tsunami din. Wasu kananan girgizu guda da dama sun biyo bayan ita ta farkon babba, abin da ya sa mutane da yawa suka fi kwana a wato suka kisa kwana a cikin gidajensu suka je waje suka kwana domin su nemi kariya.
Yau Alhamis, wasu yankunan bakin wake sun kai farmakin ba mabambai akan wasu unguwanni dake tsakiyar babban birnin Iraki inda suka halaka mutane akalla 12. Ko da yake har yanzu ba wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harin akan waɗannan unguwanni biyu na ƴan Shi'a dake birnin na Bagadaza. Amma duk da haka an ce har-harin sun yi kama da waɗanda ƴan Sunni suka saba kaiwa. Ɗaya daga cikin maharan ya kashe mutane 8 fararen hula da ɗan sanda ɗaya. Ya kuma raunana wasu 18 a lokacin da ya kai farmakin a unguwar Babul Ashaj. Maharan na biyu kuma ya kashe ɗansa ƴan sanda biyu, ya kashe kuma wasu fararen hula uku. Kana ya raunana wasu mutane 12 a lokacin da ya afka unguwar Al-Wathba. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya kwanaki biyu bayan cikar wa'adin da gwamnatin tarayya ta shata wa ma'aikatanta na su fara zuba kudadensu a asusu na bai daya a bankin tarayya na CBN. Koyaya bankuna masu zaman kansu za su kaya ganin cewa da yawa daga cikinsu na dogaro ne da asusun ma'aikatan. Tambayar kenan da nawa Dr. Mustapha Mukhtar, masanin tattalin arziki, amma ya fara mun bayani ne kan alfanun saka kudaden a asusu na bai daya.
Wannan mataki da gwamnati ta dauka na saka hukumomi da kuma ma'aikatu da suke tara kudade saka kudaden su a cikin wani asusu da babban bankin kasar zai ajiye yana da alfanu ta wajen na farko, idan muka kalli kudaden gwamnati wanda suke yoyewa idan an karba, saboda da ana bude asusu ne a bankunan kasuwanci da yawa, wani ma sai ya yoye bai je cikin lalitar gwamnati ba, to za a ga za a samu tsaro da kuma tara kudin.
Dokta, idan ka ce yoyewa kaman mutanen da suke karkata akala kudin kenan domin amfanin kansu?
Kwarai kuwa, domin amfanin kansu. Wasu ma ba za a saka su a cikin lalitar gwamnati ba gaba daya, in aka karkatar da su shikenan sai a zo a rubuta kuma wani abu daban. Zai rage cin hanci da rashawa. Na uku kuma zai karfafa wa gwamnati karfin gwiwa ta samu ta aiwatar da wasu ayyuka wanda da kudaden ba sa shigowa ba ta aiwatarwa. Sannan kuma shi wannan tsari zai daɗa kawo ci gaba wajen ba wasu bankunan da suke da karɓar wannan kudaden yanzu su duba su ga hanyoyin da za su rayu kuma su yi amfani da shi.
Da yake ka ɗauko wannan batun bankuna da ke zaman kansu ta hanyar da za su nemo yadda za su dinga samun kudaden shiga ko kuma yadda za su dinga rayuwa, yanzu haka akwai bayanai da ke nuna cewa waɗannan bankuna za su zaftare ma'aikatansu saboda mafi yawansu suna dogaro ne akan asusun da suke samu daga waɗannan ma'aikatu.
Da ɗan farkon lokaci kafin a yi nisa zai zama cikas. To, amma kuma in tafiya ta yi tafiya, wannan zai sa su dage, su zage damtse, su dinga ayyuka kamar yadda bankin kasuwanci ya kamata yi. Saboda ai shi bankin kasuwanci dama bai kamata a ce ya ta'allaka da asusu ko wasu kuɗaɗe daga gwamnati ba. Abin da yake faruwa shi ne idan an sa musu wannan kuɗaɗen, ita dai gwamnatin ita take zuwa ta rance wannan kuɗaɗen a dinga zagayawa da su, sai ka ga wannan kuɗaɗen ba amfani da su wajen sarrafa kayayyaki. To, amma yanzu janye wannan kuɗaɗen zai sa duba su ga wani hanyoyi za su fi su karɓo kuɗaɗe daga hannun jama'a su kuma ba wa wanda suke buƙatar kuɗaɗen da zai amfani da su. Domin yanzu alƙalima sun nuna cewa kashi 77 na 'yan Najeriya waɗanda suka mallaki hankalinsu suke sana'u da ayyuka ba sa saka kuɗaɗen su a cikin bankunan kasuwanci.
Kamar waɗannan matakai kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka domin kada waɗannan bankuna su durƙushe?
To, mafita shi ne ita gwamnati ya kamata ta duba idan ta karɓi wannan kuɗaɗen aka sa su a cikin lalitar babban banki, to sai a zo a wajen kasafin kuɗi kuma a dawo da su yanda mutane za su ji kuɗaɗen a cikinsu, a ba da damammaki domin ayyuka su samu. Na biyu kuma abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne ta zauna ta duba yanayin kuɗin ruwa da shi babban banki yake bawa bankunan 'yan kasuwa, wanda daga shi ne ake bawa 'yan kasuwa a rancen kuɗaɗe a rage shi, saboda ya zamanto su bankunan 'yan kasuwa sun samu kuɗaɗe daga babban banki wanda kuma wannan zai ba su damar ba wa 'yan kasuwa jari da kuma rancen kuɗi. To, daga nan kuma sai kaga wasu ayyukan sun taso. Wannan ita ce mafita.
Ana turka turka saboda kuɗi.
Yanzu kuma sai batun kiwon lafiya, inda wani sabon bincike da gudanar ya gano cewa mutanen da ke zama kusa da dam-dam ko kuma madatsun ruwa na da yiwuwar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro sau hudu fiye da waɗanda ba sa zama kusa da madatsun ruwa. Abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel ya fassara mana rahoton wakilin muryar Amurka Jody Kapuwa.
Sakamakon binciken wanda aka wallafa shi a wata majalla mai suna Malaria Journal a Turanci ya yi dubi ne akan inda aka gina wasu madatsun ruwa 1,270 waɗanda ya alakanta da matsalar zazzabin cizon sauro. Ya kuma gano cewa fiye da mutane miliyan 1 a ƙasashen kudu da hamada za su kamu da cutar malaria a wannan shekara saboda suna zaune a kusa da waɗannan dam. Matthew McCartney na cibiyar da ke lura da yadda ake sarrafa ruwa a ƙasashen duniya shi ne ya jagoranci wannan bincike.
Ya ce mun gano cewa zama kusa da dam na da alaƙa da kamuwa da cutar malaria saboda wurin yana zama matattarar da sauro kan yankashe kwansa musamman ma a gabar madatsun ruwan. Saboda haka yawan sauro yakan karu sosai irin waɗannan wurare.
Wannan bincike dai ya yi dubi ne akan wasu madatsun ruwa 78 da ake shirin ginawa a wasu ƙasashen Afirka.
Akwai ayyukan da ake yi na bunƙasa fannonin tattalin arzikin ƙasashe da ke kudu da hamada, kuma mafi yawan su sun ta'allaka ne wajen gina sabbin dam.
Idan kuma har aka kammala gine-ginen dam ɗin, lallai za a samu ƙarin waɗanda za su kamu da cutar zazzabin cizon sauro, waɗanda adadinsu zai iya ƙaruwa zuwa 56,000. A duk shekara. Sai dai McCartney ya ce akwai buƙatar a saka shirin kawar da barazanar da malaria ke haifarwa cikin ayyukan ci gaban da ake shirin tunkara.
We would argue that dam managers and planners and water resource development in general need to consider.
Saboda haka muna kalubalantar masu ruwa da tsaki a wannan harka da suka hada da masu tsare-tsaren da hukumomin da ke samar da ruwan sha da su san cewa ayyukan da sukan yi kan haifar da matsaloli kamar su cutar malaria. Kuma akwai buƙatar su dauki matakan magance
su.
To binciken da ya bayyana matakan da za a iya ɗauka domin kare samun ƙarin mutanen da za su kamu da zazzabin cizon sauron, kamar yadda McCartney ya bayyana.
Akwai hanyoyi da dama da za a iya magance wannan matsala ciki har da na gargajiya, kamar yin amfani da gidan sauro da magungunan feshi. Za kuma iya daidaita yawan ruwan, wanda hakan zai taimaka wajen kashe ƙwayayen sauran. Sannan har ila yau, yin amfani da kifaye zai taimaka wajen cinye ƙwayayen sauran.
Sai dai sakamakon wannan bincike bai gaza wajen nuna alfanun gina madatsun ruwan ga al'umma ba. Amma a cewar McCartney, hakan ba dalili ba ne da zai sa mutanen da ke zama a kusa da su su shiga halin ƙaƙanikayi. Musamman idan aka yi la'akari da cewa mutane miliyan 145 ne ke kamuwa da zazzabin cizon sauro a ƙasashen Afirka da ke kudu da hamada a duk shekara.
Tumadalla. A Najeriya, yayin da jama'a musamman matasa a ƙasar ke fama da rashin ayyukan yi a hannu guda, kuma ana samun yawaitar kuke-kuken danne haƙƙoƙin ma'aikata a wasu hukumomi da ma kamfanoni masu zaman kansu. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya koma daga Kano.
Masu ƙorafin sun ce shekaru biyu kenan mahukuntan kamfanin sun hana su kuɗaɗensu na aiki da ma na kayayyakin da aka yi amfani da su yayin gudanar da kwaskwarima a kamfanin, da kuɗinsu ya kai kusan naira miliyan 4. ‘Yan kwadagon masu aikin ƙarfi su fiye da 30 sun ce tun a shekara ta 2013 ne suka yi aiki a kamfanin da ke rukunin masana'antu na Calawa a nan Kano bisa jagorancin wani injiniya da suka yi aiki a ƙarƙashinsa.
Suna Bala, ni ne shugaban legurori, ni ne ke kwaɓa sumunci, ne ke zuba musu a legurori suke ɗauka. Sun wa mini shekara biyu yanzu. Ya ce zai gwara yau ne, gobe ne, har yanzu. Yanzu ai muna neman taimako ne da Kano ne yanzu. Saboda mu talakawa ne. To ya za ka haɗa kanka da ne ƙarfi kai da kai ta daga kai ne ƙaramin ƙarfi.
Sunana Nasiru Adamu Abdullahi, wanda ya mai sai da rodi a kasuwar ƙofar Royal Road. Mun yi lissafi da akawunta ɗin shi, akwai sauran kuɗina da ba a bani ba 652,300. Mun yi wannan aiki yau tsawon shekara biyu kenan da ta wuce. Yau ne, gobe ne, jibi ne, har yanzu dai Allah bai kawo ya bamu.
Sunana Usaini Musa, kuma ina zaune a unguwar Jigiriya. Ni mai aikin fenti ne, kuma na yi masa aiki ta hannun injiniya na. To wanda tunda ne masa wannan aikin ina da haƙƙi, kuma har yanzu haƙƙin nawa bai fito ba. To da har nake zargin injiniyan nawa, sai da injiniyan nawa ya ringa ɗauka na muna zuwa gurinsa. na tabbatar da cewa ba a bada kuɗin ba, aka yi rubuce-rubuce, aka zo matsaya cewa za a bada kuɗi, har yanzu dai ba a bada kuɗin ba. Ina kira da mai martaba sarkin adalci da su shigo su kawo mana ɗauki, ya fi ƙarfinmu.
Injiniya Abdullahi Labash da ke zaman shugaban kamfanin La Halimat Estate masu aikin tsara taswirar gine-gine shine ya jagoranci karɓar kwantarakin aikin daga kamfanin fatar na Globus.
Wannan bayan Allah na san su, Kamilu Ila yana bana ayyuka. Ya roƙe ni akan aje a gyara masa kamfaninsa a Chalawa. Dauki wayannan bayan Allah muka je aka ringa gyara kamfanin nan, ana kawo kayan aiki, ana lissafi da izinin sa. Wannan bayan Allah suka shiga iya wuya, kuma akai ya bada kuɗin nan bayan sun gama masa aiki, ya kiyadda ya biya su. Ni na yi iya bakin kokarina a tsawon shekara biyun nan akan in tsasanta tsakanin su. Allah bai ba.
To kai ina batun naka hakkin?
A'a, ni ba na maganar hakkina. Ni ba mai karamin karfi bane kamar su.
To amma Alhaji Kamilu Baballe Ila shugaban kamfanin na Globus da laborerin ke korafin ya danne haƙoƙin su ya ce,
wannan mutane da suke ta maganganu a ba mu san su ba. Yau su ce wannan, gobe su ce wannan, jibi su ce wancan. To abinda muke gani wannan abu ana turo su ne domin su bata mana suna. Saboda haka mun ga wa lauyoyinmu cewa su shigar da maganar nan kotu domin mutanen nan su je da takardunsu, mu je da namu a yi abin nan a gama a gaban kuliya.
Alhaji Kamilu Baballe Ila kenan shugaban kamfanin sarrafa fata na Globus da ke nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To karfe 11 ne na safe da nan birnin Washington DC, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau kuma cikin yadda Allah, Kanar Usman Sani kuka sheka, mukaddashin mai magana da yan rundunar sojan Najeriya, zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To jummai ta gare ku.
Assalamu alaikum. Sunana Baba Yali Kawo, shugaban kungiyar Media Program Observer daga Jimeta.
Na'am.
Ranka da ina da tambaya guda biyu. Na farko shine,
na'am,
shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari ya yi umarni da jami'an soji da su cire dukkan shingaye na jami'an tsaro na Najeriya gaba daya. Kota mu a Adamawa ba a cire namu ba, mu san me dalili ba. Tambaya ta biyu anan shine, a kowani headquarters tsaro na soja zaka samu shugaban wajen yana da hadda mai dafa masa shayi, sannan in suka je ko da bistiran zaka ga ana ba bin su da ruwa ko abinci. Za su kai mutane can daji, ban taba ga ko ledan fiyota an kai musu ba. Wannan yana sawa har suna karban kuɗi wajen masu motoci. Shin akwai wani kuɗi ko abinci da kuke zuwa ku kai musu ne? Ba ma sani lokacin koko ya ake suke rayuwa kuna kai su wajen sati biyu wata ɗaya.
Ka gama tambayar ka? To kanal gare ka.
Hello, kana ji na?
Ina ji.
Kace akoda aka bada umurni na cewar waɗannan shingaye a cire su. Ai akwai sharadi da aka bada musamman ma wasu bangarori na Najeriya da suke fama da matsalar tsaro fiye da sauran bangarori na ƙasa gabaki ɗaya. Misali, waɗannan jihohi da suke arewa maso gabas, sannan kuma da abin da waɗanda suke kudu maso kudu, waɗannan an ce za a cire waɗannan shingaye idan har ba su sami abin gaba da fuskar tsaro, sannan kuma sauran shingaye an ciccire su. To amma kafin yanayin tsaro yakan dadar da cewar wata sa'a za a maido da shingayen, amma sharadi shine ba za a bar su ba yanda za su kuntata mu jama'a. Za a yi amfani da su ne a sami wasu biyan bukata yanda yanayin tsaro ya taso. Misali, kaga kwanakin baya da aka kawo a kuna bakin kwake a garin Gombe da Zariya, da aka sami labarin cewar yan ta'adda ga kuwan garin da suka hito kuma ga inda suka dosa, an sa shingaye kuma alhamdulillahi an yi nasara an kama su. To kaga irin haka nake magana. A hakikanin gaskiya mutane sukan warkwatsu maganganu. Na so ba zan ma cikakken bayani ba kan cewar yaushe ake ba sojoji abinci, saboda baka san kowa yake sauraron gidan radio ba yanda zai ji ko yi la'akari da waɗannan ko su yi wani abu da ba shi kenan ba. Amma hakikanin gaskiya akwai matakai da ake ɗauka a tabbatar da cewa duk inda soja yake an ciyar da shi kuma duk wasu bukatu nashi akan bashi. Yasa ma akwai allowance yakan kasance tsakanin su ne suke tsaye da shawara ko su dafa abinci ko su saya. Amma babu inda za a ce an waye gari yau soja sun kai har sati biyu har wata guda ba abinci ya za a yi su rayu.
To da ma turu kuna jin mu?
Eh muna ji.
Bismillah.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Sunan mu Adamu Sale dan Bakuro daga Damaturu.
Na'am.
Ganin cewa ana samun hare-hare sunan bakin wake a cikin jama'a. Shin hukumar su ta soji ko kuma ta tsaro ta ƙasa babu wani na'ura ne wanda zai indicating mutum idan ya ɗauko wani abu da zai fashe abin ya zo wajen jama'a shi kuma na'urar ya ji surayin abin don kada ya fashe kuma a gane abin da aka kama shi? Wannan shi ne tambaya na ɗaya. Tambaya na biyu kuma akwai garin yadin Buni wanda da yana hannun 'yan Boko Haram sai yanzu kuma jami'an soji ne a ciki. Shin akwai wani tabbaci da za a ba wa mutanen wannan gari da su koma muhallinsu ne? Wannan shi ne tambaya na karshe. Assalamu alaikum.
Galibi mutane sun ɗauka cewar akwai wata na'ura da take yanke za ka gado cewar ko mutum yana da bom ko kuma yana da wani sinadari da zai tada bom cikin jama'a. Akwai na'urori da dama, wasu wurare akwai su, wasu kuma babu. Amma mafi a Allah shi ne wato kafin 'yan ta'adda su kai ga wato shirya da kitsa bom har ya kai ga tashi, akwai mutane da kusan 10 da za dole za su sani. To abinda muke so mutane su gane shi ne a rika la'akari kafin ma a kai ga maganar jami'an tsaro. Su kansu mutanen gari akwai gudunmuwar da ya kamata su gani, saboda misali sai ya kasance gari ne ba wuta, ƙarfe 2 ƙarfe 3 na dare za ka ji makwabcinka ya tada generator ko wani abun ga ba zai tada shi ba sai can kowa ya yi bacci. Za ka yi mamaki me yake ciki. Kamata ya kasance da jami'an tsaro, ka san akwai abin da yake haɗawa kuma shi ga yanayin sana'ar shi ko kila manomi ne. To akwai, ina dai misali ne da wannan, ba wai sai an jira an sami wasu na'urori ba, su kansu mutane za su zama a madadin na'urorin za su ga abin da ba shi kenan ba a sani. Misali ka kama garin Damaturu da kake ran karamar sallah, ai akwai inda mutane akwai yarinya da tsohuwa da suka tada bom, sannan bayan nan ma an samu daga ina suka hito kuma gidan wa suke, su ƴaƴan waye? To kaga irin waɗannan abubuwa ba take yanki za su zo su tukuna gaban jama'a su hada bom din. Wasu mutane suna kallo amma ba su gaya ma jami'an tsaro. Amma akwai waɗannan na'urorin kuma ana wani guri akwai su, wasu kuma wurin babu, amma ana kokarin a samu.
To
sannan sai tambayar ka ta biyu da kai maganar cewa ko mutane za su iya komawa muhallinsu a garin Buniyadi sannan da sabon gari. An kan lura ai sabon garin Buniyadi akwai mutane a hakikanin gaskiya akwai sojoji. Yanzu ko da ka ce za ka ma koma garin Buniyadi ta ina ma za ka fara, saboda bannan da 'yan ta'adda suka yi abin baya misaltuwa. Amma daidai gwargwadon hali ana nan ana ta shara a tabbatar da cewar ba su bar wasu bumabumai ba kamar yadda suka dasa nakiyoyi a kan hanya. Misali idan ka duba kamar fada shi mai martaba za ka ga cewar ɓannar ta yi yawa. To duk da haka sojojinmu suna nan suna ƙoƙari, suna santiri, suna fatuwa, kuma injiniyoyi suna nan suna aiki a tabbatar da cewar idan har an tabbatar da cewa yanayin tsaro ya inganta mutane za su iya komawa muhallinsu, za a sanar kuma mutane su koma su ci gaba da rayuwa kamar yadda sauran al'umma su.
To kana tambayar shi na batun na'ura ɗin nan, shi abin da yake nufi wai ba na'urar da za ta sunsuno ta lalata bom ɗin ma kafin a zo a fasa ta?
Eh to wel akwai na'urori kala-kala kowanne da nasu aiki, amma a ce an sunsuno ya sani na babu, amma za a iya hange sannan kuma za ta iya ba da sanarwa cewar mutum yana ɗauke da ko da sinadarin bom ko kuma bom ɗin haka.
Amma ba za ta lalata ba?
Eh akwai waɗanda za su iya lalata, akwai kuma waɗanda ba za su lalata ba, sai dai su sanar.
To duk muna da su?
Eh, akwai waɗanda ake da su, amma yawan su bai kai yanda ya ake bukata ba.
To, ka san galibi idan sojoji suka samu nasara suka fitattaki su ɗan kungiyar Boko Haram na, in an samu aka kama wasu suna gudu, idan suka gudun nan cikin jama'a suke sake dawowa su zauna, tunda mutanen suna iya sake komawa cikin jama'a kuma su sake kitsa abin da suka kitsa a baya.
Yeah, akwai matakan da ake ɗauka, kuma wasu mutane ma musamman ma a garuruwan da na sani a jihar Borno, ba ma sai sun jira jami'an tsaro sun masu faɗakarwa ba. Da dama waɗanda sun san su ƴan ta'adda ne, ko kuma waɗanda suka bar gari suka shiga ƙungiya ta Boko Haram, yanzu da yake an ci galabar su sun tarwatsa, idan suka dawo sukan sanar. Wasunsu kuma suka yi sojan burtu su shiga makamar ƴan gudun hijira ne, ana nan ana tantance su, ana abin nan ɗin su. Amma mutane waɗanda duk wani wanda ka gani da baka amince mashi ba kamata ya ka sanar da hukuma, to ana nan ana bakin kokari daidai gurgurdan hali na jami'an tsaro da su sojoji, cewar irin waɗannan da suka tarwatsa cikin al'umma ba a bar su sun kai ga yin banna ba.
To Allah Ubangiji ya sa ya dace, kuma kanan muna yi maka godiya kwarai da gaske da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode.
Ni ma haka, na gode kwarai Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta zo ne daga Aliyu Usman Takalafiya, wanda ya ce ina kira gwamnatin tarayya da ta kafa ma'aikatar da za ta kula da garuruwa da ƙauyukan da Boko Haram suka ruguza, kamar yadda gwamnatin Barna ta yi. Sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa ta zo daga Ahmad Manaja Bauchi da kuma Murjanat Abbas Lame, inda suka ce muryar Amurka, ku ba mu dama mu yi kira gwamnonin Najeriya da ma 'yan majalisun dokokin jihohi da su hanzarta saka ranar da za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a Najeriya. Domin gudanar da zaben ƙananan hukumomi na ɗaya daga cikin sauyi da talakan Najeriya ke nema daga gwamnatin talakawa. Wasiƙar mu ta gaba na cewa hakika abinda Sarki Salman na ƙasar Saudiya ya yi na biyan diyya ga waɗanda suka rasa rayukan sanadiyar faɗo wata ƙugiya a Ka'aba ya yi daidai, kuma hakan zai ƙara ɗaga martaban musulmai a idon duniya. Saƙo daga Ukasha Abdulsalam Koko. Saƙonmu na gaba na cewa ina kira ga rundunar sojin Najeriya da cewa mu al'umman Najeriya mun jinjina musu dangane da irin namijin ƙoƙarin da suke a kai domin ganin bayan ƙungiyar Boko Haram, da fatan Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya kawo ƙarshen ƙungiyar a cikin lokaci. Amin. Daga Hamza Galadima, birnin Kebbi. Ita kuma wasiƙarmu ta gaba na cewa gaisuwa da fatan alkhairi, jinjina ta musamman gare ku. Muna jin daɗin yadda kuke nishaɗantar da mu cikin shirin A Bari Ya Huce. Allah ya ƙara muku basira. Daga Yahaya Abubakar Karfi, Malumfashi. Daga ƙarshe sai wasiƙarmu ta haɗin gwiwa daga Abubakar Lawal Gidan Ɗan Mai Jargaba da Fa'ilu Ɗan Lami Mahuta da Isiyaku Hamza Ɗan Gogori. Hakika miƙa wuyar da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke yi ga dakarun sojin Najeriya, to wannan fa ba wani abu ba ne illa ruwa ne ga garin ɗan kada. Don haka muna addu'ar Allah ya ƙara kare 'yan ƙungiyar Boko Haram da su da masu ɗaukar ɗawainiyarsu. Amin.
Kamar Allah masu sauraro, sai mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku labarai a taƙaice ba. Yanzu haka abin da ya suka kenan a cikin shirinmu baki ɗaya, a madadin Ali Mustapha Sokoto da Daniel Brown da kuma Mr. Chank Mahmud Dalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.